إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى حلرا وانا مجد سيدا من البركة دمك كراتو اسكين القرآن من جلما لدى فسر أكم فهمتر مقباتا مجد سيدك وانا مصلاتي نجوم da yake da sunan malamin mu na sunna Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ya ji kansa da rahama majalisin da yake nan anguwar kasuwar Kaji a cikin garin Azare karamar hukumar Katagun jihar Bauchi Najeriya yau mun sha ruwa na tara a cikin wannan watan albarka wata mai alfarma wata Ramadan shekarar hijira 1447 wanda kuma ya dace da 26 ga watan February miladiya shekara 2026 muna karatu a cikin suratul hijr mai albarka jiya mun yi karatu a zuwa aya ta 30 daidai yau za mu tashi insha Allah ta'ala daga aya ta 31 gabanin nan akwai takardu da suka zo kamar haka wannan takarda tana cewa malam daga fadin Allah ta'ala إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وتتنبأ ذا أي جمد زوجيا فقدن الله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد للي جي دقني دزوجيا كل أولئك كان عنه مسؤولا كوان تكون وأنن أبن تنبأ وسيكي تنانن ماذا أتنبأ جمد زوجيا وكما زوجيا إتتي jagora gabai ita take sakawa harce ya fada ita take sakawa sauran gabai su aikata haka ita ce uwar kisi ita take kisa komai sannan aqida a zuciya take idan mutum aqida sa tana da kyau to zuciya sa tayi kudiri mai kyau na alheri idan mutum aqida sa bata da kyau zuciya sa tayi masa kudirin sharri kenan a baccan baya ce in mutun ya aikata sako zuciyarsa ce ta raya masa zaka za a hukunta shi akan aikata sakon sannan kuma za a tuhumi zuciyarsa da wannan bashi umarnin da tayi kamar yadda kuma idan mutun ya aikata alheri zuciyarsa ta kai shi ga aikata alheri gabanin gabansa su aikata ko har san sai fada zaka yadda za a bashi ladan aikatawa haka niyyarsa da kudurinsa da himmarsa da ke zuci za a bashi ladan akai za a tambayi zuciyarsa za a binciki zuciya wannan ba wani abu ne koyayye ba wannan yace mace ce tace ita ce bayan ta sha ruwa ba tare da jin ba tare da ta ji wata alama ba ta shiga bayan gida sai ta ga jini ya zo mata to yaya matsayin azuminta ba komai azuminki yayi mana lokacin da kika ga jini lokacin ne ya tabbata kafin ki ganshi ba za ki hukunci da abin da baki sani ba kuma bayan kin sha ruwa kika ganshi shikenan sai ki hukunci da abin da ke gani idan kin ce ba lokacin bane to yaushe ne a kika an hada ki da aiki don haka lokacin da kika gani lokacin ne yazo don haka in bayan sha ruwa ne azumin ki ya kai insha Allah menene matsayin amfani da application na lokutan sallah yana so a ja hankalin ladanai wajen kiyaye lokacin kiran sallah saboda iyayenmu mata daga sun ji kiran sallah za su shiga sallah matsayin amfani da application na lokutan sallah.
Eh,
application na lokutan sallah gaskiya ne. An gina su akan lissafi ne, kuma mun yi karatu anan cewa wannan lissafin lissafi ne na gaskiya. Don haka applications da aka yi su waɗanda suke na lokutan sallah da waɗanda suke nuna alƙibla duka gaskiya ne, lissafi ne. Don haka a irin yadda ma duniyar yau ta zama, al'ummar musulmi tana ƙara nisa da ilimin addini daga ciki haddasa na lokutan sallah irin wadda littattafan musulunci suka tanadar. Asalin lokutan sallah ta hanyar sanin rana da inuwa, da tafiyar rana da canzawar inuwa, bullowarta da faɗuwarta, to wannan ilimin na ƙasa ba ma na sama ba, na ƙasa shi ma yanzu an bar shi. Yanzu ba kowa ya san maka alfijir ba, ba kowa ya san karkatar rana ba, ba kowa ya san rana ta je daidai da tsawon abu ba, ba kowa ya san lokacin da rana take daidai goshi ba, ba kowa yake mai da hankali akan fatsin rana da jan rana. Faɗuwar rana kawai aka sani saboda lokacin shan ruwa ne. To amma waɗannan applications an tsara su akan lokutan sallan nan, kuma in ka bibiye su za ka ga ba sa sabawa, suna tafiya tare da lokutan sallan. To wani lokacin biye musu ya fi alheri ma sama da abin da wasu ladanan suke aikatawa. Yanzu hakan nan a waɗannan kwanakin sallar la'asar, lokacin sallar la'asar baya shiga sai ƙarfe 3:50 da wani abu, la'asar ke shiga. Amma akwai masallatan da suke kiran sallah ƙarfe 3:30, sallar ma akwai masu yi 3:30, kaga la'asar ba ta yi ba. Yanzu duk wanda ya yi la'asar 3:30, la'asar ɗinsa ba ta yi ba. Duk wanda ya yi la'asar yanzu ƙarfe 3:30, sallarsa ba ta yi ba, domin la'asar ba ta yi ba. Don haka wajibi ne yanzu idan mutum zai sallar la'asar, wajibi ne ya zama sallarsa ta shiga cikin huɗu saura, aƙalla saura minti 5 kafin ya tsaye da sallar la'asar. Shi ma kiran sallah idan aka yi shi kafin lokacin sallah ya shiga, shi ma kiran sallan bai yi ba, in lokacin sallah ya shiga sai an sake shi. To kaga wannan gafala ce, gafala ce ta ladane. Sai a samu allo, sai a rubuta ƙarfe 3:30, shiga ƙarfe 3:40, sai a shekara a haka. To kaga wannan ba a yi wa masallata adalci ba. Don haka babu laifi idan an yi amfani da applications. Su yanzu applications ɗin, inda a ce za ku bibiye su, za ku ga su suna tafiya ne akan daidai. Don haka ku koma kansu, ya fi wannan kwaɓar da ake yi. An fahimta ko? Yawwa. Sannan kuma haka idan har za a kira sallah, a ce mata da sun ji kiran sallah za su shiga sallah, to kaga nan take su ma kun tura su, kun ingiza su. Kuma galibi haka mata suke, in sun ji kiran sallah ne sai su shiga sallah. Shi sallah dani amana ce a hannunsa ta lokacin sallar mutane, amana ce. Shi amini ne akan lokacin sallah. In ya kira sallah, to yana sanar da mu ne a duk yadda muke, in muka jiyo shi, to yana samar ba mu da kokwanto. Amma idan ladanai ba su da wannan kwarewar, ba su da wannan masaniyar, ba su da wannan kular, to kaga suna wasa da sallolin mutane kenan. Allah kadai ya san nawa kasa suka yi sallar la'asar ƙarfe 3:30. Kun zo kun ja mutum 30 a masallaci, mata 40 a gida sun yi, mutum 70 kun sa sun yi la'asar ƙarfe 3:30, da taku da tasu ba wacce ta yi, domin ba a sallah kafin lokacinta. Allah ya kyauta. Barakallahu fikum. Wasu ladanan kuma kiran sallar shan ruwa sai sun koshi. Shi ma wannan ana cutar da mata, suna cikin gida ba su sha ruwa ba, kai kuma ladan lokacin kiran sallah ya yi, ka zo ka kama tabarma da kunu da kosai, ka ci kosai ka sha kunu, ka ci kuma suna cikin gida suna jira ka kira sallah, sai da kai tatil ka sha ruwan sanyi kai gyada, sannan kuma ka ci Allahu ina laifin, ina laifin ka jefa dabino ɗaya a bakinka, sai ka ɗan gutsi ruwa, ka kurkura, ka haɗiya, ka karya azumin, sai ka kira sallah. Wannan yake cewa shi ne matarsa take masa abin da ransa baya so, ya ce mata dan Allah ta daina, bata bari ba. Sai ya ce mata dan ubanta ta bari. Sai ta ce ya zage ta, ya ce to wannan zagi ne ko magiya? Yana son mallam ya masa ƙarin bayani. Wannan ruwana ni na faɗa ko kai? Kaji ya cinna wuta a gidansa kuma. To yanzu wani bahaushe ne za a ce masa dan ubanka, kuma a ce masa ba zagi bane yadda. Ba ma shi ya ce wai zagi ne ko magiya, kuma shi ya faɗa fa, kai da ka faɗa me kake nufi? Yana so ya ce magiya ce, tunda ya ce dan Allah bata bari ba, to dan ubanta, to ubanta ta fi Allah ne? Tunda bata bari dan Allah ba, in kace dan ubanta, idan ta bari kenan ubanta ya fi Allah, sunan ubanta ya fi na Allah. Kuma wa gaya muku ana magiya da wani ba Allah ba? An gane ko? Allah ta'ala cewa ya ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya da shi. Da shi ake magiya, da shi ake magiya, dan Allah ake cewa. To ba za ka ce dan kakanki, dan babanki, dan mamarki. Ai in magiya ne ma ka ce dan babanki ko dan mamanki, ka ce dan ubanki, ba za ka ɗauke shi a matsayin magiya ba. Haka aka rama ka lahu, ka ba da haƙuri, ku zauna lafiya. Wannan ya ce da fatan an sha ruwa lafiya, don Allah yana bar addu’a mun ‘yan uwa musulmai a kan haƙƙinsu da yake hannun ɗan uwansu. Allah ya sa ya ba su, ya riƙe musu har tsawon shekara 30, yanzu kuma suna buƙata amma yaƙi. Dalilin haka har sun samu matsala. To ban san wace addu'a ce za a yi maka, kana so a ƙara shekara 30 nan gaba kenan muna ta addu'a, ko ba haka ba? Shin Allah bai sanya muku hanyoyin karɓan haƙƙi ba? Haƙƙin da aka shekara 30 bai fita ba, me shi ya yi, wanda yake hannunsa ya yi mursisi a kansa, ya saba da shi, iyalansa sun saba da shi, a daidai wannan lokacin sai addu'a ta karɓa? Ai yayi nisa, kun yi sakaci, don haka ba haka ake yi ba. Ai Alƙur'ani ya karantar da mu yadda ake yi. Baka samu labarin lokacin Annabi Dawuda bane, da wasu ‘yan uwa suka zo wajensa shari'a, inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidatun fa qala akfilniha wa'azzani fil khitab. Suka zo shari'a gaban Annabi Dawud, wannan yana da tumaki 99, wannan kuma yana da tinkiya guda ɗaya. Mai 99 sai ya matsa wa mai tinkiya ɗayan, sai dai ya bashi ya cika ta su zama 100, kuma ya ɗaga masa hankali
ƙarshe ga ba wata mafita sai dai je kai ƙara wajen Annabi Dawud? Ba Al-Qur'ani ya gwada mana yadda ake. Amma kai yanzu wa'ancan bayin Allah sun je sun yi ƙara wajen Annabi, Annabi ya musu shari'a, kai kuma yanzu kai ta addu'a? To abin da ya kamace ku shine ku ci gaba da addu'a, nemi ku addu'a, kuma ku je ku kai wurin da za a karɓa muku hakkin. Haka ake shine aqilha wa tawakkal. Kar ka sake dabbar ka ta sangarta ka je kai ta addu'a ka ce Allah ya tsare ta, ka daure sai kai addu'a. To haka ake Ubangiji Allah ya fitar muku da hakkin ku. Allah subhanahu wataala ya kawo muku da sauki. Allah subhanahu wataala ya daidaita ku ya kuma kiyaye muku zumuncin ku. Wasu suna da irin wannan kamar zalunci, idan an mutu an bar su sai su rike, sai su hana, sai su yi kane-kane. Kuma abin duniya ne, zai kare kai ma za ka kare, zai wuce kai ma za ka wuce. Kuma hakkokin nan za a tambaya akan su ranar alkiyama. Duk wanda yake da hakki a hannunka, duk yanda yake yana bukatar kayansa, ba shi kayansa? Bai bukata ba, ba shi, in ya ce ya baka shikenan. Amma mutum yana jin nauyin karɓan hakkinsa, ko yana tsoron karɓa, ko yana gudun lalacewa zumunci, haka zai haƙura. Shi ma fa ɗan adam ne, yadda kake so haka yake so. Yace shin zakar shinkafa zai fitar shanfera wacce ba a gyara ba, akwai mabukata da yawa, wani idan ka bashi ba a gyara ba, ba shi da halin kaiwa wajen gyara, to malam za a iya sayar da wani kaso a cikin zakar domin a samu kuɗin da za a gyara shinkafar, a raba waɗanda suka cancanta, ko kuma ba dama? Kaji suna maka dariya, kaji suna maka dariya. Amsa shine ba za a iya ba, ba za a iya ba. Ka baya ta kai na ruwanka. Idan za ka iya, idan za ka iya kai cikin alfarmakka wacce Allah ya maka, ka cashe ta, ka gyara ta, ka raba musu haka, to ka yi ihsani, ka kyautata a cikin zakka, ƙarin lada ne. Idan ba za ka iya ba, ba ka da hali, to dukiyar zakka ba ka da ikon yin tasarrufi da ita. Ɗauki abinsu ka ba su kayansu ne, haka, haka Allah ya ba su. In sun ga dama su gyara, in sun ga dama su sayar, ba abin da ya dame ka. Kai tunani kake yi cewa in ka ba su sai dai su ci, shi yasa har kake musu hukunci za ka cashe musu ita? Ai, za ka iya bashi ya sayar gero yake so, ko ba ka ba? A to, za ka iya bashi ya sayar mewa, kuɗin makaranta ma zai biya wa yaro, ba ta ciki yake ba tukunna, ta ɗansa yake, kwano-kwano ne. Allah ya bada lada, Allah ya karɓa. Shin idan mutum zai haɗa sallar shafa'i da wutri, yaya zai yi? Zai yi zaman tahiya ne a tsakani, ko ba zai yi ba? Idan mutum zai yi shafa'i da wutri, asalin shafa'i da wutri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi yawar yi shine yayi raka'a biyu yayi sallama, sai kuma yayi raka'a ɗaya, kamar yadda haka sallar ma yake yin ta sallar dare, bibbiyu bibbiyu bibbiyu. Idan ya zo ƙarshe, idan yayi takwas, sai yayi shafa'i da wutri, sai kuma yayi wutri, bibbi bibbi bibbi. Haka da haka shafa'i da wutri biyu ne daban, ɗaya daban, haka ake yin su. Sai dai wani lokaci an samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jerawa, sai ya jera ukun gaba ɗaya sai ya zauna a ƙarshe, ko ya jera biyar gaba ɗaya ya zauna a ƙarshe, ko ya jera bakwai gaba ɗaya ya zauna a ƙarshe. To idan irin wannan salon zaka yi, sai ka jera gaba ɗaya har wutrin, sai ka zauna a ƙarshe. Idan kuma za ka zauna, to sallama ake, ba a zama ba a yi sallama ba a miƙe, kamar yadda ake magariba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana irin wannan. Wata baiwar Allah tana neman addu'a, an sace mata dabbobinta, Allah ya tona musu asiri, tana neman a taya ta, in rabanta ne Allah ya tona musu asiri. To Allah ya sa rabanki ne. Idan kuma sun fita daga rabanki, Ubangiji Allah ya mayar miki da mafi alkhairi. Haka ne ake addu'a. idan wata dukiyarka ta salwanta ta kukuta, sai ka roki Allah ya mai maka da alkhairi, ko kuma ka roki Allah ya tsananta maka rabo, ya sa kana da sauran rabo a cikinka. In ka ce Allah ya tona musu asiri, yanzu kai ka bar maganar dukiyarka, ka shiga wata mugunta ta daban, to nan asirin ka san da me zai biyo? To nan asirin ka san da me zai kullu a cikinsa? Shi ba to nan asiri suna ne, amma fa aka tashi sa ba a san me zai faru ba. Zancen Allah ya tona musu asiri ba shi ne ya kamata ka sa a gaba ba. Abin da za ki sa a gaba, Allah ya mayar miki da alkhairi, ko kuma Allah ya tsananta rabon ki ya sa kina da rabo. In masu shiriwa ne Allah ya shirye su, amma Allah ya tona asiri. Wasu lafuzan ba haka ne ya kamata a gaya wa Allah ba. Ba a roƙon Allah ya saukar da masifa, to da in ta tashi sauka ba a san ya za ta sauka ba, to nan asiri masifa ce, ba a san da wani salo za ta zo ba. An gane? Yawa. Amma da muna karantawa na ji wasu suna cewa amin, Allah ya tona musu asiri, amin. Allah ya shirya mana. Ai masa ƙarin bayani game da tarbiyyar yara, yara mata da ake aurarwa, shin iyayenta su ya kamata su mata tarbiyya ko mijinta da ya aure ta? Kuma duk mijin sai ya aure ta sannan ai mata tarbiyya? To me ya aura kenan? Taba ga wata mala. Tarbiyya da take farawa daga shekara bakwai, ai daga shekara bakwai tarbiyya take farawa, a nan ne za a gwada wa mutum umarni, a kuma nuna masa hani, a koya masa abin da ake so, a hana masa abin da ba a so, a gwada masa ladubba na mu'amala da Ubangiji da ladubba na mu'amala da mutane, a koya masa sauke hakkoki, a koya masa kiyayen abin da ba nasa ba, a hankali a koya masa sana'a, a bashi ilimi da sauransu. Wannan ita ce tarbiyyar. To duk har ta kai gan ɗamemiya za a yi aurenta, sai an yi aurenta mijinta ya fara, to ta ina zai fara? Tarbiyya tana hannun iyaye. Idan miji ya aura kuma akwai irin tasa tarbiyya, kuma tarbiyyar manya, tarbiyyar yara iyaye suke yi, shi kuma miji sai ya yi tarbiyyar manya. Saboda idan ta zo za ka ci gaba da tarbiyyantar da ita, ai saboda ai kai ɗin kai aka danka wa shugabancinta da kula da ita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, maza su ne suke da qiwama, suke da tsayuwar kulawa akan mata. So mace ba ta taɓa fita daga ƙarƙashin kulawa da tarbiyyantarwa, to za ka ɗora ne kai kuma. Allah ka sa mu cika da imani. Ina gama hakura haka. Kar a hura mana usur, ba mu karanta komai ba. Allah ranma ka koma cikin aya ta 28 da Allah ta'ala ce, wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hamalin masnun. Barakallahu fika.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين.
قال يا إبليس.
قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون.
جيا منا كراتو أن لا مدعو كتن سركي نبام لابارن سائلين دا yace da mala'ikunsa zan halicci mutum daga bushashshen taɓo wanda yake yumɓu mai wari, idan na daidaita halittarsa kuma na busa masa rai, Allah yace faqa'ulahu sajidin,
to ku gurfana ku fadi kuna masu sujada a gare shi ta girmamawa. Jiya mun karatu zuwa wannan waje har muke bayanin cewa Allah madaukakin sarki bai ba mala'iku umarnin su wa annabi Adam sujada ba har sai da tukunna ya sanar da shi ilimi ya fifita shi akan su ta hanyar ilimi suka kuma sallama sai Allah madaukakin sarki ya ce to ku yi masa sujada fa sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un Allah ya ce sai mala'iku suka yi sujada dukkanin su gaba daya sai suka fadi suka yi sujada saboda su dama Allah subhanahu wataala ya musu baiwar biyayya suna yi wa Allah da'a Allah baya umartar su ba su aikata ba Allah baya kafa doka su tsallake ba a ja musu layi su ketara don haka da aka ce su yi sujada sai suka yi kulluhum gaba ɗayan su ajma'u duka illa iblis aba sai dai iblis wato uban aljanu aba shi sai ya ki ya kememe aba an yakuna ma'as sajidin sai ya ki ya kasance tare da masu yin sujada qala ya iblis sai Allah ya ce ya kai iblis malaka alla takuna ma'as sajidin me ke gare ka me ya same ka da ba za ka yi sujada ka kasance tare da masu sujada ba qala sai ya ce lam aqul li asjuda li bashari ni ba zai taba yuwa nayi sujada wa mutum khalaqtahu da ka halicce shi min salsalin daga bushashshen tabo min hama'in na bakin yunbu masnun hakan ma mai dori ba to wannan shine a takaice farkon fitina da ta fara faruwa a rayuwar dan adam da kuma shaytan a daidai wannan waje da iblis yayi gardama yayi girman kai yake amsa wannan umarni na Allah to daga wannan gabar ne aka shiga cikin wata duniya ta daban shi yasa da Allah madaukakin sarki ya tashi zartar da hukunci zai saukar da annabi Adam da Hawwa'u zai saukar da iblis Allah ya ce ihbitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu duka ku sauka sashin ku kuma sun zama sashin ku ya zama makiyi ga sashi duk ku sauka sashin ku ya zama makiyi ga sashi dan haka tushen gaba da asalin fitina da asalin sharri daga nan ya fara samu asali kuma shaytan shine ummul khaba'is shi ya fara zuwa da wannan barna da wannan fitina da wannan sharri domin shi kan Allah yayi duk abin da zai yi ya halicce shi kuma ya ajiye shi cikin mala'iku ya samu darajar da yake rayuwa a gidan aljanna ko a sama ko a cikin mala'iku shi ma yana daga cikin bayi waɗanda ake karramawa Allah ya masa ni'ima ya halicce shi ya halicci mala'iku sannan kuma Allah ya halicci annabi Adam jinsin mutane to menene Allah yayi na ba za a yi masa biyayya ba sai wani hali da shaytan yake da shi wasu halaye ne guda biyu wanda ya nuna su a cikin wannan kememe nasa yana da girman kai da taurin kai girman kai shine jin ba a isa da shi ba jin yafi kowa da kuma kin karban gaskiya da kuma taurin kai shine yana ganin daidai amma ba daidai ba wannan shine taurin kai wanda ya san daidai bi ne ba zai yi ba aikatawa ne ba zai yi ba wannan shine taurin kai sannan shaydan yana da wata siffa ta hasada da kulli a rai duka cikin amsar da ya ba Allah subhanahu wataala waɗannan cututtukan nasa suka bayyana Allah ya ce sai shaydan ne wato iblis yake ya kasance tare da masu yin sujada sai Allah subhanahu wataala ya ce da shi
ya iblis malaka alla takuna ma'as sajidin. To kai iblis, me ya hana ka kasance tare da masu yin sujada, kai ma kai? Wannan zai nuna maka yadda Allah madaukakin sarki yake wato tattalin bayansa. Du wata hanya ta a zauna lafiya, du wata hanya ta a lallashe ka kai abin kirki, ba irin hanyar da Allah baya bi da bayansa. Kaga yanzu duk ni'imar da yayi wa iblis da kuma ikon da yake da shi a kansa da ƙarfin dama da yake da shi a kansa, da yake aikata umarninsa, to ai ka iya cewa ai da sai ɗauki mataki a kansa kawai. Tunda ce masa yayi ya aikata aiki, kuma ya iya aikata. To da nan take, tunda ya san saba masa laifi ne, sai ya ɗauki hukunci kawai. Sai Allah bai ɗauki hukunci ba, sai tukunna ya bashi uzuri, me ya hana ka yin sujada? Sai aka bashi damar yin bayani, uslubul hiwa, aka bashi damar yin bayani, yayi bayani, ta yi cikin bayanin sai ya kawo uzuri da za a gamsu. Allah ya tambaye shi ba dan bai sani ba, Allah ya sani. Amma wani lokaci Allah yakan biyar da bawansa ya yi wa bawan tambaya don ya tsayar masa uzuri, ba dan cewa bai san abin da yake tambayar tasa, bai san amsar ba. Ya za a ce Allah bai san amsar ba? Me ya hana ka yin sujada? Kai ma ka san Allah ya san abin da ya hana iblis yi. To amma shi a bar shi ya yi bayanin uzurinsa, ta yiwu abin da zai faɗa ya zama hujja a gare shi, ko ya zama hujja a kansa. Ba ka ganin annabi Musa lokacin da ya gana da Allah maɗaukakin sarki, lokacin da ya fito da iyalansa da dabbobi, dare yayi, ga duhu, ga ruwan sama, ga sanyi, ya hangi hasken wuta, ya ce ku jira ni a nan, bari in je wajen wutaccen, ta yiwu in samu ɗuriyar ɗan adam, ko kuma ɗosano mana bakin wuta, mu ma a nan mu zo mu hura mu ji da mu da dabbobinmu. Sai da ya tafi can, ashe ba mutane ne a wajen ba, ashe ba ma wuta ba ce a wajen, kiransa ake, Ubangiji ne zai masa magana. Amma da matarsa da dabbobi ba su cancanci Allah maɗaukakin sarki ya yi magana da shi a daidai wannan lokacin tare da su ba. Abin yana buƙatar ganawa ne, tunda da ya je wajen ma sai da aka ce da shi ikhla'na alaika, cire takalmanka, innaka bilwadil muqaddas, kana wani kwari ne mai tsarki mai suna tuwal, cire takalmanka. To anan sai Allah ta'ala ya ce da shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa, hannunka na dama me kake rike da shi ne? Za a ce Allah bai san me a hannun annabi Musa ba ne? Ya sani. Me ke hannunka na dama? Annabi Musa kala sai ya ce hiya asaya, ya Ubangiji sandata ce, atawakkau alaiha, ina dogara da ita, in kafa ta in jinginu don na rage wahalar tsayuwa, gajiyar tsayuwa, wa ahushu biha ala ghanami, kuma ina kaɗo abinci wa dabbobina da ita, waliya fiha ma'aribu ukhra, kuma ina da wasu bukatu ma wanda ba sai na yi bayani na ɓata maka lokaci ba. Haga wannan amsar da ya bayar, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa haka ne don ya fitar da bukatunsa da wannan sandan, ta yadda idan aka gaya masa wata bukata ya san wannan bukatar ta fi bukatunsa amfani. Iya amfaninka kenan, iya bukatunka kenan da sanda, iya bukatu, iya abin da kake kenan, alkiha jefar. Kaga darasi ne za a gwada masa da sandar, aya za a nuna masa da sandar, sannan saƙo za a bashi da sandan, ya fi dogaron da yake yi, ya fi kaɗo abincin dabbobi da yake yi, ya fi ma'arif ukhra ɗin ma da ya ɓoye. To Allah ya bashi dama ya numfasa don ya fi bukatunsa, don kada ya ce an hana shi bukatunsa, sai da ya faɗa Iblis Allah bai masa hukunci ba, bai dauki mataki akan sa ba, nan take sai da ya bashi dama ya numfashi. To mu dauki irin wannan salon na shugabanci ko a cikin iyalanka ko kuma hadimanka ko talakawanka ko ma'aikatanka ko waɗanda suke ƙarƙashinka a kowane irin jagoranci ne, ya zama kana ba wa mutum damar numfashi. Idan kaga kuskure ko kaga laifi, kar kana gani ka ce dan me za ka yi kaza, to yau kaza, to in haka ne, ka ba shi dama ya numfashi. Yaya akai akai kaza, yaya akai kaza ya faru, to sai a yi maka bayani. Idan amma bayani ya rage, uzurin ya kai ka karɓa ko bai kai ka karɓa ba, amma ka ba mutum dama, domin shi ma yadda kake da rai haka yake da rai, yadda kake dan adam haka yake dan adam, yadda zai yake da kuskure kai ma kana da kuskure, yadda yake da zunubi kai ma kana da zunubi. To Allah ma mahalicci da bai zama ɗaya da halittunsa ba, shedan kuma gardamamme lamba ɗaya, kuma a daidai lokacin da farkon sabo kenan gaba ɗaya a cikin halittun Allah, farkon sabon Allah kenan, amma duk da haka Allah ya bada uzuri. To wani irin laifi ne za a yi wanda ba za a bada uzuri ba, wanda ba za a bar mai laifin ya yi numfashi ba? To yana da kyau mu gane wannan, yana daga cikin kyawawan ɗabi'u, kuma yana daga cikin kyakkyawan jagoranci. Shi yasa a tsarin aikin gwamnati za ku ga babu zancen ma'aikaci ya fusatar da gwamnati kawai sai a yi masa hukunci, a'a sai a tura masa takarda, sai a nemi ya ba da amsa a rubuce. Wannan tsarin ba mu san waye ya tsara shi ba, amma tsari ne da shi ya fi kamata da kowane irin shugabanci, wanda ya kamata a ce musulmai sun fi yin la'akari da shi, saboda Al-Qur'ani har irin haka ya zo da shi. Ba da dama. Kuma a duk yadda Allah ya zo da wannan labarin, sai kaji ya ba da wannan uzurin. Ma mana'aka Allah tasjuda iz amartuka, ma laka Allah takuna ma'as sajidin, ma mana'aka an tasjuda iz amartuka. Sai Allah ya ce da shi, me ya hana kai sujjada bayan na baka umarni? Me ya hana kai sujjada tare da masu yin sujjada? To kamar haka ne anan, ya Iblis malaka Allah takuna ma'as sajidin, me ya same ka, me ya faru da kai, ba za ka kasance tare da masu yin sujjada ba? To shi Iblis Allah ya ba mu labari a wani wuri cewa shi dama ba mala'ika ba, shi wata halitta ce ta daban, wata ƙabila ce ta daban. Da Allah ta'ala ya ce, wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbihi. Kamar jinsin halittarsa illa ce daga illolin da suka jawo masa wannan laifin, da aka ce kana minal jinni fafasaqa, shi ya kasance daga aljanu ne ya fita daga da'a. Kamar ana allala wannan ƙabilar tasa tana da wani nau'i na irin wannan halin na ɗagawa na shedana, shi yasa haka ta same shi ya fara assasa fita daga yi wa Allah da'a shi tun karon farko. Kuma daga wannan lokacin wannan shedana ta bi ƙabilarsa. Idan an ce shedan, in an ce shedan ko an ce shedanu, hankali sai ya fara karkata zuwa ga jinsin aljanu kafin ya je jinsin mutane. Sannan idan aka ce wa mutum wannan shedan ne, to ana kamanta shi ne da shedanin aljanu, shi yasa aka ce masa shedan. Wani lokaci ma har a ce wannan ai iblishi ne. Dukka wannan saboda me? Saboda ƙabila ce wacce ita ce ita sauƙin fita daga da'a, wato fita daga da'a sauƙi yake mata, saboda asalin jagoran ƙabilar ko ubansu a ƙabilar asali shi Allah ya halicce shi da wannan jarrabawa ta fita daga da'a. Allah yace illa iblisa aba an yakuna ma'as sajidin qala ya iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hamadin masnun.
Wajen amsawa da aka bashi dama ya amsa query sai yace lam akul li asjuda li basharin,
ba zai yiwu ba nayi sujjada wa mutum na girmama mutum. Khalaqtahu wadda ka halicce shi min salsalin daga bushashshen tabo min hamadin masnun na bakin yumbu mai wari, ba zan yi sujjada ga wannan halittar ba. Sai ya kalli halittar kaskantacciya, an gane ya zo da wannan sifar sinadarin halittar ne domin wai ya gaya wa Allah dalilin da yasa ba zai yi ba. Halitta ce a gare shi kaskantacciya. Khalaqtahu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, da wuta fa ka halicce ni shi kuma daga tabo ka halicce shi, tsakanin wuta da tabo wanne ne yafi wani, wanne ne mai zafi, wanne ne zai iya bawa kansa kariya, wanne ne za a yi girki a ci a koshi, wanne ne za. Sai ya kalli waɗansu amfanoni na sinadarin halittarsa, sai ya gina hukunci a kansu, sai yake ganin cewa ai tabo a wato wuta ta fi tabo amfani, wuta ta fi tabo izza. Don haka shi alisafinsa ya kamata a ce huwa azizun ala adama, shi ya kamata a ce ya fi annabi Adamu izza da waya. Don haka don me za a sunkuyar da al'amari? Sai ya kalli annabi Adamu a matsayin kaskantacce a kansa, kuma yake hujja da wannan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Shi kuma Allah lamarinsa ba haka yake ba, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ubangijinka yana halittar abin da ya ga dama kuma yana zabar abin da ya ga dama ne. Yukhrijul hayya min almayyiti wa yukhrijul mayyita min alhayy, shi yana fitar da rayayye daga macecce, yana fitar da macecce daga rayayye. Zancen menene asalinka ba shine abin dubawa ba, yanzu wacce martaba Allah ya baka shine abin dubawa, baka komawa zuwa ga asalinka kace zaka yi tutiya da asalinka. A kai din waye, inna akramakum indallahi atqakum, laysa alfata man qala kana abi, innal fata man qala ha anaza.
Me cewa ai babana shine kaza, ai iyayenmu sune kaza, ai mu ne garin, ai mu ne kaza, ba kai din yanzu waye kai? An ji iyayenka masu daraja ne, lallai ya kai a ce kayi mutunci a dalilinsu, amma kai din yanzu ka rike darajar tasu? To idan ka zama kai din, to shikenan sai a nuna ka. In baka zama ba, to iyayenka ba za su yi maka amfani ba, la a rayuwar duniya balle a rayuwar lahira. Wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salih. Da haka shi abin da ya duba ta, to wannan shine girman kan. Shi yasa a wani wuri sai Allah ta'ala sai ya kira shi da mai girman kai, sai ya kira wannan kin nasa da girman kai, illa iblisa takbara wa kana min al-kafirin. Allah ya ce sai iblis, banda iblis shi istakbara yayi girman kai, wa kana min al-kafirin, sai ya kasance daga cikin kafirai. A wani wuri Allah ta'ala ya ce illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin, banda iblis shi kuma yaki sai yayi girman kai ya zam daga cikin kafirai. Sannan a wani wuri sai Allah ya ƙara bayyana girman kan nasa, illa iblisa qala a asjudu liman khalaqta tina, iblisa ya kiye sujjada kuma yace da Allah yanzu zan yi sujjada ga wanda ka halicce shi da tabo, wanda yumbu ne akan idan mun nan, aka kera shi ka sa ne sujjada. Kaga wannan shine me, shine girman kai. Dama annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas, girman kai shine kin karban gaskiya da kuma kaskantar da mutane ko tozarta mutane.
ko gulakanta mutane shi ne girman kai ba wanda yake ga ma gaskiya to girman kai kenan ko kuma kowa kana masa kallon shawara ne kowa kana masa kallon bai isa ba bai kai ba ba abokin zaman ka bane ba abokin cin abincin ka bane ba abokin hirar ka bane bai kai ka saurare shi ba bai kai ya ganka ba bai kai kai hannu da shi ba bai kai ya maka sallama ka amsa ba bai kai ya ci abincin ka ba bai kai ya taka tabarmar ka ba bai kai ya zauna a kujerar ka ba bai kana ganin kawai bai kai ba bai kai ba bai kai ba bai kai ba wannan shine girman kai kai din sai kana ganin ka kai ka kaiwa in an tambaye ka kai ka kai ka kaiwa Allah to ka kaiwa in wancan bai kai ba ka ajiye kanka matsayin da Allah ya dinka girman kai siffar shaitan ne alama ta shine rena mutane da wulakanta mutane da tozarta mutane wannan babbar alama ce ta girman kai wani sahabi ya fice ya ma'aikin Allah an hane mu girman kai an ce mai girman kai ba zai shiga aljanna ba daidai da kwayar zarra in akwai na aljanna ba zai samu kwayar zarra in akwai a zuciyarsa na girman kai ba zai shiga aljanna ba ya ma'aikin Allah ya zani mutum ko yana so ya ga yana cin gayi shi sahabin abin da ya mishi ne ya ma'aikin Allah mutum zai so ya ga riga sakkyawa sai so ya ga takalmin sakkyawa sai so ya ga yana dan fitowa yana fesfes shi ya dauka gayu ne girman kai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal ai Allah ma kyakkyawa ne yana son kyau sai ce al-kibru batul haqqi wa ghamtun nas girman kai ba ado bane girman kai ba kulliya bace girman kai girman kai kin gaskiya da wulakanta mutane dan haka iblis yayi girman kai da yi wulakanta annabi adam sannan daga cikin cutarsa ta biyu hassada da kulli dan hassada ne na yankan shakku a wani wuri Allah ta'ala da ya tashi bayanin halinsa akan wannan dambarwar ta sujada sai Allah subhanahu wata'ala sai yayi bayanin wani furuci da shedan yayi sai ka gano ashe abun akwai hassada a ciki qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya ka duba fa ka gani wannan din wanda ka fifita akai na wannan da ka fifita akan nawa shi zaka ce ne wa sujada ka dube ka akai ki ga Allah ko ka danka ara'aytaka ka danka ko ka dube ka wanda ka fifita akai na na riga shi zuwa ni da aka yi ni da wuta ni da nake zaune cikin mala'iku ni da nake cikin aljanna sai sabon zuwa bako warware yau shi ma yanzu haka biya wa Allah to ai mu din yanzu a cikin mu ba a samu wasu irin wannan halin ne ba kwa cewa wani bako ne ba dan gari bane ba kwa fada bako ne yau shi ma yazo har ya fi mu ganuwa bako ne yaushe ma yazo har ya samu kuɗi bako ne yaushe ma yazo har ya zama kaza ko ba ka wani haka shedan yayi waye ba bakon ba da haka iblis wannan rasar kunya da yau ubangiji subhanahu wataala sai hasadarsa ta bayyana ashe abun nasu akwai hasada ashe matsayin da aka ba wa annabi adamu da darajar da aka yi masa ashe ta kulle shi a rai ashe rigimar ba kadai rigima ce ta an halicce shi da wuta an halicci annabi adamu da tabo ba ba kadai rigima ce ta ya riga annabi adamu zuwa ba a'a rigima ce ta ya kulle a zuciya dan me annabi adamu ya samu matsayin da shi bai samu ba jama'a wannan kuma ita ce cutar mai hasada wai dan me Allah ya maida kai kaza dan me Allah ya baka kaza shi mai hasada yana samun zuciyarsa cikin kunci idan ya ji wani ya samu wani alheri wanda shi bai samu ba, sai ya ji ɓacin rai, sai ya ji kunci, sai ya ji damuwa, sai ji wani abu ya karce shi, wanda ita ce hasad. Ko kuma ya ji tsananin farin ciki idan ya ji an rasa, hasada ce. Sai ya ji ina ai wannan bai ci zaɓe ba, sai ya ji daɗi a ransa. Ba zai iya faɗa ba, amma sai ya ji daɗi a ransa saboda wannan bai ci zaɓe ba, hasada ce. Ko ya ji an ce motar wannan ta faɗi, sai ya ji daɗi a ransa, hasada ce. Gidan wannan ya rushe, sai ya ji daɗi a ransa, hasada ce. An damfaruwa ne, sai ya ji daɗi a ransa, hasada ce. Kamar yadda in ya ji baƙin ciki in an samu. Ji labarin wani ya samu alheri, ko ya ci zaɓe, ko kuma ya ci wata riba mai ƙarfi, ko kuma yana cikin waɗanda aka raba musu subsidy, an ba shi miliyoyin kuɗi ya kalmashe, ko kuma ji labarin ya biya kujerar Makka zai tafi, ya ja haushi a rasa, ko an ba shi kujerar Makka, ko an bata mace suna zaune da kishiyarta kawai wani wanta, sai ya biya mata kujerar Makka, sai haushi, sai baƙin ciki, sai faɗa, sai rikici a gidan. Ba za ta iya faɗan dalilin rikicinta ba, wannan baƙin cikin ne. Wallahi bil hasada ce, cutar mai hasada ce. To asalin wannan cutar ta Iblis ce. Duk wanda ya ji shi yana da wannan matsalar, wallahi ya je ya yi roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya cire masa wannan masifa. Domin hasada faɗa da Allah ne. Da ku muka karanta a nan, Allah ta'ala yana cewa wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilhu illa biqadarin ma'lum. Ba wani abu face taskasta tana wajenmu, inji Allah, kuma ba ma saukar da shi sai gwargwadon yadda muka tsara, ko mun tsara din akan sani. Don haka babu abin da yake faruwa ba daga Allah ba. Don haka duk abin da ya faru na taya farin ciki, kai ka ji baƙin ciki, to Allah kake kushewa ba yi daidai ba. Duk abin da ya faru na a taya baƙin ciki, kai farin ciki, to Allah ne kake kushewa abin da ya yi. Don haka faɗan ba da wannan wanda abin ya faru da shi kake yi ba, da Allah kake yi. Mai hasada da Allah yake faɗa. Shi yasa mu yi ta addu'a mana roƙon Allah, Allahumma inni a'udhu bika minal hasadi. Ya Allah, ina neman tsarinka daga hasada, muguwar cuta ce, kuma wallahi tana hana mutum ci gaba. Duk wanda yake da cutar hasada a ransa sai ya kasa ci gaba, ba zai iya abin kirki ba, saboda wuta ce take cinsa a cikin ciki, wannan kuttun ba zai bashi abin kirki ba. In ya tashi yin abin kirkin sai ya dinga ci da zuci, saboda yana gaggawar shi ma, sai ya ci da zuci, kuma ba zai ci karo ba sai da abin da Allah ya rubuta masa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hasada tana cin kyawawan ayyuka kamar yadda wuta take cin bushasshen itace. In mutum yana da hasada, haka sallarsa, azuminsa, sadakarsa, umararsa, hajjinsa, zumuncinsa, kyautarsa, duk abin da ya yi na alheri wanda Allah zai rubuta masa lada, haka hasada za ta riƙa bi tana babbake su, tana cinye su. Sai ya wayi gari ranar alkiyama ba shi da komai a wajen Allah, hasadar da yake yi ta ƙone masa ayyukansa na alheri. Ina ruwanka, me aka tare maka? Me aka tare maka? In dai kasancewa arzikinka yana wajen Allah, taskarka tana wajen Allah, in kasancewa Allah ne yake saukarwa, yana saukarwa da ƙaddararsa da iliminta da saninsa, kuma haka ya hukunta, ina ruwanka da wani? Ina ruwanka da wani ya canza mota? Ina ruwanka da ya gina gida? Ina ruwanka da ya samu aiki? Ina ruwanka da ya samu jari? Ina ruwanka da an biya masa Makka ko an bashi kujerar Makka? Me ya haɗa ka? Ina ruwanka? Me zai sa kai farin ciki dan ka ji wata masifa ta same shi? Me ya tare maka kafin masifar ta same shi? Don Allah, me ya tare maka? Me ya cutar da kai da shi? Me ya amfanar da kai da shi? Wallahi shiga ne cikin abin da bai dame ka ba, kuma faɗa ne kake yi da Allah. Cuta ce irin ta Iblis, haka yayi wa Allah tsaurin ido, yana cewa ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya, la in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtani kanna dhurriyatahu illa qalila. Ka ganka wannan din da ka fifita shi a kaina, wannan din da ka karrama shi a kaina, jiji da kai da hasada. Allah ka tsare mu daga hasada, Allah ka tsare mu daga dukkan cutar zuciya,
amin.
Allah ka tsarkake mana zukatanmu,
amin.
Ya Allah ka mana arzikin kyakkyawan niyya da ikhlasi,
amin.
Ya Allah ka sanya mana kaunar junanmu,
amin.
Ya Allah ka sanya mana kaunar cigaban junanmu,
amin.
Ya Allah ka sanya mana damuwa da damuwar junanmu,
amin.
Ya Allah ka sanya mana albarka cikin dukkan abin da ka ba mu,
amin.
Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.